بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوزا متشغب ركراتم ونحلقنا قوم شاتقوس أتكلم لتاف الإحياء علوم الدين الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي أتكلم ونحلق الإمام الغزالي إمام الغزالي yana magana akan me yasa mutane suke ikbali akan ilmuma na jayayya suke barin farlan ainihin su wato an ce ilmuma na jayayya kaman zuffafawa cikin fiqh da kawo hujjoji ko matsalolin aqida da sabanin malamai ko matsaloli dai khilafiyat na malamai ai ta jayayya tsakanin malamai da sauran abubuwan da suka ta'allaka da wannan kamar yadda muka sani ba boyayyen abu bane da yawa daga malaman zamanin nan ko ko almajiran ilimi a zamanin mu galiban suna shagala da ilmoman kafa hujja hujja na kaza ina hujjan ka kawo hujja mai hujjojin mu kaza ya za a kore abokin hamayya fiye da yanda suke shagala da farillan ainihin su suke shagala da ibadan su su kansu suke shagala da gyaran zuciyan su da yanda za su kara kusanta da Allah subhanahu wataala al-Imam al-Ghazali yace wannan yana daga cikin manya-manyan cututtukan da ke damun al'umma a zamanin mu da yawa suna kafa za su iya kafa hujja wato shi a zamanin sa galiban mutane suna wannan saboda samun kusanci da sarakuna da sauran su abubuwan da sarakuna suke so suke sha'awa sai malamai masu neman ilimi gaba daya sai su koma shagala da wannan abubuwan don su sami hazuwa su sami makam su sami makana a wajen masu sarauta ya fadi cewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi kamar yadda muka sani jagorori su suke yin fatuwa su suke ilmantar da al'umma kamar yadda muka sani a hadisi la yaqusu ko la yufti fil nasi illa amirun aw ma'murun aw mura'id to haka ana nan ana tafiya har aka zo zamanin Banu Umayya sarakuna ya zama ana samun sarakuna wanda suke da raunin ilimi dalilin haka suna son su kusanto da malamai kusa da su dan su rika taimakon su a cikin abubuwan da suke yi wannan yasa malamai duk abin da suka ga sarakuna suna sha'awa sai su dinga zurfafa karatu a ciki da bincike wanda suke sha'awan kusantan sarakuna kenan a cikin waɗannan malamai din har an taba samun wani lokaci an sami Sufyan al-Thawri Allah ya kara masa yarda wato cikin zamanin Banu Abbas kenan ya wani lokaci an same shi a gida yana cikin ham yana cikin damuwa da bakin ciki aka ce masa menene yake damunka yace wallahi abin da yake damuna shine mutane suna zuwa wajen mu su nemi ilimi wanda ya kamata ya zama dalilin neman lahirin su dalilin neman kusancin su da Allah subhanahu wataala dalilin gyara lahirin su da tsakanin su da Allah subhanahu wataala amma abin bakin ciki sai ya zama suna amfani da wannan ilimin da suke zuwa su dauka a wajen mu dan samun kusanci a wajen sarakuna da masu mukami dan su sami makamin duniya ba dan su gyara zukatan su su sami kusanci da Allah subhanahu wataala ba al-Imam al-Ghazali yace da yawa daga mutane za su iya cewa ai tunda dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance haka su ma suna irin wannan karantarwa dan haka suna irin wannan karatun kuma akwai muraja'at da yawa da suka faru tsakanin sahabbai dan haka mu ma babu laifi mu ma mu zama muna muraja'at irin wannan dan mu ma mu amfani junan mu mu amfanar da al'umman mu al-Imam al-Ghazali yace to wannan zai iya zama haka amma da sharuɗa guda takwas sharadi na farko yace dole mutumin da zai shagala da irin waɗannan muraja'at din da jayayya da tattaunawa na ilimi kuma ina kace tattaunawa na ilimi kar ka dauka sai an kafa maka benci kai da wani malami kun fito ka zauna ya fada ka fada a'a duk lokacin da wani zai fada kai kuma kai kokarin fadin hujjan ka da ra'ayinka sabanin fahimtar sa koda nisan ku ya kai mil dubu har yanzu yana nan a cikin muraja'a yana nan a cikin mujadala yana nan kuma dauke da wannan ka'idojin na mujadala wanda al-Imam al-Ghazali yake magana akai kuma dole ne almajiran ilimi su ga sun kuta daga irin waɗannan abubuwa a lokacin da suke ilmantar da al'umma al-Imam al-Ghazali yace na farko mutum ya zama ya shagala da kansa ma'ana ya kyautata farillan ainihin sa ya kyautata abin da zai gyara tsakanin sa da Allah subhanahu wataala kafin yayi kokarin gyara abin ayyukan wasu ko kawo ya ilmantar da wasu ko shiryantar da wasu yace mutumin da zai bar farillan ainihin sa wato an ce farillan ainihi gyara alakan sa da Allah subhanahu wataala tsarkake zuciyan sa da yanda zai zama ya nufi Allah subhanahu wataala cikin ayyukan sa kuma ya san hukuncen Allah cikin dukkan abin da yake wajibi akan sa da kuma yanda zai yi a da'in wannan hukuncin Allah subhanahu wataala tare da kyautata fuskantar Allah a ciki idan ya zama mutum bai wannan ba ya shagala da irin waɗancan jayayya din da sabani da kafa hujjoji da sauransu to yace kwatankwacin sa mutumin da baya sallah ne sai yazo yace yana son ya dinka ma mutanen da ke sallah tsirara tufafi saboda suna sallah tsirara ba su da tufafi kuma ya san sallah ba tufafi haramun ne sallah bata yi ba batacciya ce dan haka yake so ya dinka musu tufafi to kaga kai da kana cikin matsalolinka na riya na san girman kai na san shuhura na hasada na bakin ciki na kila ma damfara Allah ubangiji ya kare mu da dukkan dai sufofi munana wanda ya kamata ka shagala da kanka ka gyara zuciyanka ka kyautata fuskantar Allah subhanahu wataala kuma kana maganan wai gyara wasu to kaga wannan yana nuna karancin wato hankali da karancin basira ga mutumin da ya aikata wannan al-Imam al-Ghazali yace abu na biyu shine ya zama babu wani fardu kifaya wanda yafi wannan muhimmanci wato wannan fardu kifaya ne ilmantar da mutane da nuna musu gaskiya da sauransu to amma idan ya zama da wani fardu kifaya din koda ko wannan fardu kifaya likitanci ne akwai karancin likitoci a garin nan muna buƙatan likitoci to maimakon ka shagala da karatun karantar da mutane hujjojin ilimi da sauransu to gara ma ka je ban ka kyautata fallan ainihinka ka je ka karanci likitanci dan ka zama likita ka toshe wa al'umma wannan kafan domin likita idan yayi likitancin sa don Allah ba dan neman duniya ba don ya hidintawa Allah subhanahu wataala ya hidintawa bayin Allah ya kyautata lahirin sa baya da bambanci da malamin fiqhu da ya karanta fiqhu domin ya ilmantar da al'umma ya amfane su ya ganar da su abinda za su kusanci Allah subhanahu wataala da shi babu shakka ilimin fiqhu mun fadi a baya yafi ilimin likitanci a kan kansa amma kowane ilimi tun da dukan su furudul kifaya ne ana buƙatan sani a cikin al'umma gurgurdan buƙatan al'umma da wannan abin idan al'umma ta fi buƙatan likitoci to a koma a karanta fiqhu a karanta likitanci yafi karbuwa wajen Allah yafi muhimmanci akan a koma ana karanta fiqhun da kila ake da wadatattun ma'abutan sa haka kuma zaka yi muqarana a cikin kowane fanni na ilimi ba wai fiqhu da likitanci kadai ba sannan abu na uku yace dole ne wanda zai yi wannan ya zama wanda zai yi duka ko jayayya ko ya kafa hujja ko ya bada dalilan yin abinda duk yake yi to ya zama ya kai makamin ijtihadi al-ijtihad fi shar ya zama zai iya ciran hukunce a na mas'aloli daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taklidin imamin sa yake yi ba domin idan ya zama taklidin imamin sa yake yi ba azatan za a isa zuwa ga wata natija karshen abin da za a isa zuwa gare shi shine idan an makure shi yace a to ai kila imam dina yana da wata hujja wacce ya dogara da ita wanda ni da kai ba mu santa ba tunda dai muka ga shi yayi to akwai abin da ya dogara shi dan haka yake wannan abin dan haka zamu ci gaba da yi to kaga irin wannan ba magana da irin sa ba abokin da za a iya hiwar kuma shi kanshi ya kamata ya shagala da kansa maimakon shagala da irin wannan jayayyen wanda ba za ta kai zuwa ga kowace irin natija ba wannan kuma imam din a cikin kowane abu imam a cikin shar ko imam a cikin gyaran zuciya ko imam a kowane fanni wajibi ne mutum ya zama ya tabbatar ya kai makamin ijtihadi a cikin wannan fannin nasa kafin ya tsaya ya shagala da jayayya da wasu a cikin wannan abin abu na hudu yace kada yayi jayayya sai a mas'alan da take ta riga ta faru koko tana gab da faruwa kada ka je ka tsaya kana ta jayayya cikin irin abubuwan al-RITU dinnan inda kaza zai faru to yaya kaza za mu ce inda kaza zai faru kaza za mu ce a'a ka kyala wannan in har ma ya kama dole za a munakasha ta ilimi to ayi a cikin abubuwan da suka riga suka faru wanda al'umma ke buƙatan su a yanzu halin da ake ciki koko abinda suke shirin faruwa al'umma na buƙatan hukuncin wannan abin da yake gab da faruwa la mahala sannan abu na biyar yace dole ne ya zama in ma za a yi wannan hiwar din to yinta a halwa yinta cikin sirri ba wanda ya sani daga shi sai abokin tattaunawa su tattauna su isa zuwa ga matsayi alabashi a ji hujjan daga bakin abokin tattaunawan nasa ya zama wannan yafi soyuwa a ransa akan tattaunawa a bayyane watan kullum ya zama ya boye ya zama daga shi sai wannan saboda shi yafi dacewa da ikhlasi shi yafi dacewa da nufan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya datar da mu amma ya zama mutum kullum kokari yake yi ya za a yi duniya ta sani cewa nafi wani karatu ko ya za a yi duniya ta sani cewa na qurawa ne ko ya za a yi duniya kuma yawanci galiban mutane suna irin wannan don su sami daukaka su yi batanci ga ma'abuta daukaka to wannan malamai al-Imam al-Ghazali yace idan mutun ya zaba haka to bai ya dace ya shagala da kansa ya gyara wannan cutar nasa maimakon ya maida hankali wajen jayayya ko kokarin kafa hujja ga wasu sannan abu na gaba mutun ya dauka cewa wannan abokin hiwar din nasa dan uwansa ne cikin bincike cikin neman gaskiya abokin taya shi bincike da isa zuwa gaskiya ne ba abokin jayayya bane dan haka yi mu'amala da shi da girmama wanda ta dace da abokin bincike zuwa ga gaskiya ba ya zama a'a yana jayayya da shi a matsayin abokin gaba ko a matsayin abokin fada ko wanda ake kokarin a kure ba idan ko ya zama haka to zai zama inda gaskiyan za ta kulla a bakin wannan abokin hiwar din nasa yana shirye ya sauka ya karbi abin da abokin hiwar din sa ya fada da zuciya rahi irin abin da al-Imam Shafi'i Allah ya kara masa yarda muka fadi a baya yana fadi baya shiga cikin hiwar da wani abokin hiwar ko jayayya da wani face ya ma fi son gaskiyan ta fito a bakin abokin hiwar din nasa saboda ya san cewa shi kunnin sa in ta ji gaskiyan daga abokin hiwar din sa za ta yarda amma yana tsoron ya ta fito daga bakin sa abokin hiwar din sa inad da girman kai ya hana shi ya karbi wannan gaskiyan da ta fito daga bakin sa hujja na ga dalili na gaba al-Imam Abu Hanifa al-Imam al-Ghazali yace kada ya zama zai hana wanda suke biyayya gare shi mabiyansa wanda suke karkashin sa kada ya zama zai takura su ya hana su inda za su ce sun ga gaskiya a bakin wancan suna son su bi gaskiyan da wancan yake kai to kada ya zama ya hana su sauka su koma ra'ayin wancan idan suka sami hujja a cikin ra'ayin abokin maganansa sannan kuma abu na karshe yace kada ya jayayya sai da wanda ya tabbatar ya fi shi ilimi ya tabbatar da ilimin sa saboda haka in har zai yi tattauna to ya tattauna da wanda yake da yakinin cewa wannan yafi ni a karatu saboda haka ina fatan zan amfana da karatun sa ba wanda yake jin cewa shi yafi shi ba saboda haka yana kokarin ya je ya kafa masa hujja ya kure shi ya nuna ma duniya jahilcin sa ko makamantan wannan to in dai ya zama ɗayan irin waɗannan ne mutum bai kamata ya zama ya shiga cikin kowace irin jayayya ba bayan nan al-Imam al-Ghazali ya kawo wasu abubuwan da yake gani sune cututtukan munazara wato cututtukan da ke tattare da jayayya da kafa hujja da kokarin gardama da makamantan wannan na farko yace hujjoji mutucan su na farko shine hasada suna da sanya hasada a zuciya mutum ya zama baya son ya ji magana mai kyau baya son ya ji daidai daga bakin abokin husuman sa kullun yana kokarin ya ga abokin husuman sa a ƙasa shi a sama wal iyahu billahi abu na biyu yace at-takabbur wa tarafu wato yana sa girman kai da jiji da kai da jin yafi inda za a zo jayayya sai a ce abokin maganar sa ne zai fara magana koko zai ga wannan abokin maganar nasa yafi tara mabiya ko makamantan wannan sai ya zama ran shi baya so to irin wannan girman kan yana daga cikin cututtukan da ya kamata mutum ya shagala da cutan kansa ya gyara maimakon ya je ya shagala da jayayya da wasu sannan abu na uku giba yi da mutane da tajassus din halin da suke ciki bincike bibiyan halin su wanda yake kamar yadda muke fadi ko da yaushe yanzu wannan ciwon na giba mutane sun maida shi wani abu mai sauki musamman idan ya zama akan hasumi suna ganin cewa idan su suna barayin akida kaza to naman dan daya akidan kamar halattaccen nama ne gare su su ci yanda suke so idan mutum yana barayin akidan misali a dariqa shikenan yana ganin naman din izala baya cikin naman da Allah subhanahu wataala yace ayyuhibbu an ahdukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu haka kuma idan yana barayin izala sai ya rika jin dan dariqa baya cikin wadanda naman su cin shi haramun ne da an zauna za a zagi mutum za a yi magana mare kyau akan sa za a faɗi dukkan abinda Allah subhanahu wataala ya sifanta masu giba da shi ba a maji shi kuma yana da cin mafi girman illan zunubi wanda yake shi ma zunubi ne a zaman kansa wanda yafi zunubi zama zunubi kuma yana a cikin alamomi taɓewa da kikashewar zuciya mutum ya tashabbuzi da saban Allah har ya zama baya jin girman saban Allah wato ya zama ya raina baya ganin wannan a matsayin wani laifi inda za su zo suna magana akan wani wanda yake ba dan aqidan su ba dan kungiyar su ba da wani zai ce musu su bari sai su ga kaman ma wato ya zo da wani bakon abu saboda tsananin tashabbuzin su da wannan barna to wannan yana cikin manyan cututtukan da dole a yi kokari a magance zuciya daga shi sannan abu na gaba yace yana daga ciki mutane mai yin irin wannan yana da tsarkake kansa ganin cewa ai shi shi yake kan gaskiya shi shine na Allah abokin hiwar din sa shi yana kan bata shi shine yake kan daidai shi shine yake kan shari'a abokin hiwar din sa yana kan bata in zamu karanta tarihin magabata wanda suka nuna mana darussa masu girma a fadin zuciya a cikin masalolin tattaunawa da hiwar na ilimi da munazara a tsakanin malamai zamu ga fadin zuciyansu da rashin tsarkake kansu da rashin ganin fifikon su akan abokan tattaunawan su darussa da dauka masu girma a daga ciki yace akwai a farin ciki da abin da zai munanta ma hasulun su kullun suna murna su ji wani abu na cutuwa ya faru da wannan hasulun nasu wannan kuma ya saba da sifofin musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana almuslimu akhul muslimi almuslimu lilmuslimi kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan da makamantan waɗannan hadisan wanda muke karantar da yara kanana amma ba mu dauke su wajibi ne mu akan mu su zama mana tabi'a su zama mana halayen mu ba mun dauka kawai iyakan mu da su mu rika karantawa da baki amma ba su zama mana aiki su zama mana halaye ba Allah ubangiji ya kare mu sannan a gaba yace daga ciki akwai munafunci idan zai hadu da wannan abokin husuman nashi ya bayyana masa soyayya akaramakalla ana girmamawa da an koma gefe kuma a kama zagin mutum wal iyadu billahi wannan yana daga cikin mafi muni cututtukan irin wannan husuma din ko da yake ba ko da yaushe ana nufin cewa in an gamu ne a juya baya ba a'a abinda ake nufi ai mu'amala da mutane zahiri kada ya saba da batini abinda yake a bayyane ya zama shine yake ka girmama mutum musamman ka sami mutum cikin jama'ansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu wani lokaci zai yi ka girmama mutum saboda wani dalili wannan ba laifi bane kaman hadisin bisa akhul ashirati wanda muka sani amma dai kada ya zama girmamawa ne a babin munafunci kana girmama shi a fili kana kaddara shi amma ka koma baya kana yankan watan saran kafafunsa ta baya Allah subhanahu wataala ya kare mu abu na karshe yace akwai riya yana wannan daga cikin cututtukan da wannan munazara da mujadala da muhawara yake haifarwa yana haifar da riya kullum yana son ya zai a jisu ya za'ai ko da magana suke yi ma da shi da abokin maganansa a babin tattaunawa yana kokari ya zai yi in yana da wata dabara da zai recording magana ya ba tare da sanin abokin tattaunawansa ba ya je ya yada kila ma yanzu ya zama wani al'ada ya zama tada na jama'a waya ma in za su yi da mutane suna kokarin recording wannan wayan dan su bi su yada wannan abubuwan da suka yi a cikin sirri wanda wannan yana cikin manyan sifofin munafukai babu laifi idan kana son kayi magana da mutum kai recording ka nemi izinin sa ina son recording wannan magana kuma zan jiyar da wani da wani amma ya zama mutum yana boye abin saurara da yazo zai shiga gidan mutum za su yi magana yana kokarin boye ko da ya kira mutum a waya yana kokarin ya recording wanda yake kuma kila shi wancan yana cikin sakin jikin sa bai zaton abubuwan da za su faru ko ko abubuwan da zaka fadi ya fadi wasu abubuwa mutum yana kokarin yanda zai yada dan yi batanci ga mutane wannan duka yana da cikin sifofin munafunci Allah subhanahu wataala ya kare mu al-Imam al-Ghazali yace waɗannan sifofin ba wai kawai sun takaitu ne kan masu hiwar ko masu mujadala ko makamantan wannan ba a'a za su iya kunsan ma dukkan rayuwa dukkan fannonin ilimi waɗannan sifofin dukkan mu'amala na tsakanin mutum da mutum to suna iya shiga a dukkan nau'o'in ilimi suna iya shiga dukkan nau'o'in mu'amalar mutane da ƴan uwansu suna iya shiga sai mu iya kokari mu kiyaye Allah subhanahu wataala ya kare mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu